This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lasari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ran Laraba 1 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanan labarai.
Mutane 10 sun mutu sannan 30 sun ji rauni yayin da wata mota ta kutsa cikin taron jama'a a birnin New Orleans a farkon sa'o'i na sabon shekara. A yau Laraba jami'an Falasɗinawa sun ce hararen jiragen sama da Isra'ila ta kai arewa da tsakiyar Gaza sun kashe akalla mutum 15. Sannan za ku ji yadda aka gudanar da bukukuwan sabon shekara kama daga nan Amurka zuwa sauran sassan duniya.
To kanan labaran duniyar kenan. Kamar yadda aka ji a kanan labaran duniyar, mutane 10 ne suka mutu yayin da akalla wasu 30 suka jikkata a lokacin da wata mota ta kutsa cikin gungun jama'a a birnin New Orleans nan Amurka.
It did involve a man driving a
wannan al'amari da wani mutum guda wanda yake tuka babbar agoru kura a titin Bourbon a Guje ya aikata shi yayi shi ne da gangan kuma ya so ne ya tattaka mutane da dama kamar yadda ya so
haka kuma za a ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta dakatar da shugaban hukumar kula da malamai da makarabansa don gudanar da binciken daukar ma'aikata ba bisa ka'ida ba
tun da abun ba ma san nawa an diba ba zai sa kwamiti don su yi bincike to kuma in kwamiti za su yi bincike suna ofis suna iya lalata aikin kwamiti din
muna kuma dauke da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aika mana ta email to amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna
Jama'a assalamu alaikum. Mutane 10 sun mutu sannan 30 sun ji rauni yayin da wata mota ta kutsa cikin taron jama'a shararren titin Canal da Bourbon a birnin New Orleans a farkon sa'o'i na sabon shekara. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Nola Ready a birnin. Rundunar 'yan sandan birnin a baya ta bayyana cewa sun kai dauki kan wani al'amari mai hadari da ya kai ga salwantar rayuka inda ta gargaɗi mutane da su nisanci yankin.
I'm asking the public to stay clear.
Me rike da mukamin magajin garin na New Orleans Latoya Control kenan take cewa. Ina kira ga jama'a da su nisanci gine-gine takwas dake titin Bourbon. Rundunar ta Nola Ready ta ce an kai waɗanda suka jikkata zuwa wasu asibitoci biyar dake yankin. Lamarin ya faru ne a ƙarshen shagulgulan sabon shekara a birnin na New Orleans kuma awanni kafin fara gasar ƙwallon ƙafa ta All-Stars Sugar Bowl wadda ake gudanarwa a filin Caesar Superdome na birnin. Wasan da aka yi kiyasin dubban mutane za su halatta. Kama daga birnin Sydney na ƙasar Australia zuwa Mumbai na ƙasar India zuwa Paris a Faransa da kuma birnin Rio de Janeiro da ke ƙasar Brazil. Jama'a sassan duniya sun tarbi shekarar 2025 inda aka yi wasannin wuta mai tartsatsi. A birnin New York da ke nan Amurka an saki makekiyar ƙwallon nan a dandalin Times Square. Inda dubban mahalatta bikin marabtar sabon shekarar suka yi dandazo cikin ruwan sama domin shaida wannan rana. Yadda aka kidaya dakikoki na ƙarshe kenan da suka kai ga shiga sabon shekarar ta 2025 a dandalin na Times Square. Kasashen da ke kudancin tekun Pacific su ne suka fara yaye labulan shekarar ta 2025. Inda New Zealand aka marabci shekarar sa'o'i 18 kafin a fara bukukuwan na dandalin Times Square da ke New York. Auckland babban birnin na New Zealand shi ya fara tsallakawa sabon shekarar inda dubban mutane suka dunguma zuwa tsakiyar birnin yayin da wasu suka dangana da wani yanki mai tsaunuka don gudanar da wasan wuta mai tartsatsi. Sai dai yaƙe-yaƙe da ake yi a wasu yankunan gabas ta tsakiya da Sudan da kuma Ukraine. Sun disar da karsashin bukukuwar marabtar sabon shekarar ta 2025 a waɗannan yankuna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba Mahmud zai sake da mana da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan kamar yadda aka ji mutane 10 ne suka mutu yayin da akalla 30 suka jikkata a lokacin da wata mota ta kutsa cikin gungun jama'a a birnin New Orleans a cikin sa'o'i na farko na sabuwar shekara kamar yadda jami'an 'yan sandan suka faɗa.
It did involve a man driving a
wannan al'amari da wani mutum guda wanda yake tuka babbar agwar kura a titin Bourbon a Guje ya aikata shi yayi shi ne da gangan kuma ya so ne ya tattaka mutane da dama kamar yadda ya so ba wai abu je yake ba ko cikin mayi a wannan da gangan yayi shi kuma wannan al'amari ne mai sarƙaƙiya sosai kuma yake da muhimmanci bisa bayanan da muke da su a yanzu haka.
This man, this perpetrator.
Shi wannan mutumi da ya aikata wannan babban aika-aika ya harbi 'yan sandanmu daga cikin motarsa a lokacin da ya shiga cikin wa'innan mutane ya tattaka su. 'Yan sandanmu guda biyu sun samu raunuka sakamakon harbin da aka yi musu. Amma dai abin da zan iya faɗa muku a yanzu haka ba sa cikin wani mawuyacin hali sosai. Za mu sanar da ku nan gaba kaɗan.
And we will give you an update on them.
To, lamarin da ya zo sau'i kafin a fara wasan Super Bowl na All-State, ɗaya daga cikin wasanni da dama da ke cikin jerin wasannin neman shiga gasar ƙwallon zaren ruga ta kwaleji, inda ake sa ran sama da mutane 60,000 za su halarta. To, a gaida Haruna Shehu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya damar da ƙarshen labaran duniya.
Jami'an abin ninkin na Ukraine sun ce a ranar Laraban nan wani harin jirgin sama mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata akalla wasu shida. Shugaban hukumar sojin birnin Kyiv, Sahir Popko, ya bayyana a shafin Telegram cewa an gano wata mata a mace a cikin tarkacen ginin da harin ya lalata. A yankin Dnipropetrovsk na Ukraine, gwamna Sahi Lisak ya ce Rasha ta kai hare-hare ta hanyar amfani da manyan bindigogi, rokokin yaƙi da jiragen sama mara matuƙi inda suka lalata gidaje 7 da wata cibiyar lafiya. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama mara matuƙi 63 daga cikin guda 111 da sojojin Rasha suka harba. Rundunar ta ƙara da cewa ta yi nasarar kakkaɓo jiragen ne a yankuna 10 ciki har da Kyiv da Zaporizhzhia. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar soke hukuncin kisa, duk da cewa ba dukkan 'yan kasar bane suka gamsu da wannan mataki, sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna goyon bayan su. Mai magana da yawun shugaban ƙasa George Charamba ya faɗa wa VOA cewa shugaban Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar ta soke hukuncin kisa. Mnangagwa ya taɓa kubuta daga hukuncin kisa a zamanin mulkin mallaka a shekarun 1970 saboda ƙarancin shekarunsa. Wani ɗan majalisa daga jam'iyyar adawa Edion Mushariwa ne ya gabatar da ƙudurin soke hukuncin kisan. Kuma majalisar dokoki wacce jam'iyyar Zani PF mai mulki ta farin jaye ta amince da wannan kuduri. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun daɗe suna kira ga Zimbabwe da ta soke hukuncin kisa. Pave Jabbar, babban daraktan wata kungiya mai headquarter a London mai suna Death Penalty Project, ya ce yanzu Zimbabwe ta shiga cikin kaso 2/3 na ƙasashen duniya da ba su amfani da hukuncin kisa a matsayin wata hanya ta doka.
Mahammud Lalu kene karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Nasarawa ta dakatar da shugaban hukumar kula da malamai da dukkan makarabansa don gudanar da bincike kan zargin daukar malamai ba bisa ka'ida ba, kamar yadda za a ji cigaban rahoton daga abokiyar aiki Zainab Babaji.
Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya dakatar da shugaban hukumar kula da malamai, wato Teachers Service Commission, da makarabansa don gudanar da bincike kan zargin daukar malamai da suka wuce ka'ida. Bayanai na nuni da cewa gwamnan na jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ba da umarni wa hukumar kula da malaman ta dauki malamai na sakandare guda 1,000 daga bisani. Gwamnatin ta rika samun korafe-korafe daga jama'a cewa ta ki biyan malamai da ta dauka aiki. Lamari kenan da gwamnatin ta fara kaddamar da bincike, inda ta gano cewa hukumar kula da malaman ta dauki karin fiye da 1,000, wanda gwamnati bata yi tanadi domin biyan su albashi ba. Commissioner ilimi na jihar Nasarawa Honorable John Mamman ya mun karin haske kan abin da ya wakana.
Da magana minimum wage nan ya taso ya tambaye ni ko an riga an kwaso wannan malami muka ce kwaso su. An biya su muka ce ba biya su. Ai ce to ai kokari a biya su. Aka biya 1,000 sai na samu zarafi na je gaban gona na ce Your Excellency ya ce malamin da ka samu biya su mun biya su amma na ta samu wayoyi. Mutane na da complain ba biya su ba. Chairman ya ce an kwaso 1,000 amma shi bayan kwason 1,000 ya sake bada request na a kwashe malamai 750. Sai gona ya ce dakata da ka rubuta na baka izini. To gona ya ce to tunda abun ba ma san nawa an diba ba. Zai sa kwamiti don su yi bincike. To kuma in kwamiti za su yi bincike suna ofis suna iya lalata aikin kwamiti din. Saboda su dan dakata kwamiti su fara bincike a san mutane nawa an kwasa, mutane nawa an biya su, mutane nawa ne ba biya su ba.
Wani da ya sayi aikin kan naira 800 kuma bai samu albashi ba ya mun bayani inda ya kuma buƙaci in saka ya sunansa.
Na kasance graduate ina ganin yau ya kai shekara 5-6 bayan kammala BSc dina ina da master's degree ma a hannu. Mun zo muna ta fafutukan neman aiki muna applying amma ba ma samu ba. To ba ma samu akwai abin da suka tsoro da shi na maganan sai dai su amshi kuɗi a hannunka su ba da aiki. To a sakamakon ban samu ba shine har na ɗaukar gonan gado na sayar. Na sayar da gonan gado na zo na sayi aiki naira 850. Muna roƙo zuwa gurin gaunanmu gauna mai adalci ya mana yanda ya saba wannan adalcin tunda dai gashi mun reporting kuma mun yi aiki har na wata 4 ya taimaka ya approve a biya mu.
Kokarin jin martanin shugaban hukumar kula da malamai na jihar Nasarawa Abubakar Muhammad ya ci tura domin kuwa na kira shi amma yayi alƙawarin duba sakon da na aike masa. Na sake kiransa amma layinsa a rufe har lokacin da na hada wannan rahoto. Yanzu dai ana dakon sakamako da kwamitin zai bai wa gwamnati ta jihar Nasarawa da matakin da za ta dauka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a yi samun matashiyar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Shirin zaman ta kewa ne, kowa ya zo ya saurara, dan na san akwai abun mora.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da saduwa a sabuwar shekara ta 2025. Shirin zamantakewa da ke zuwa muku a kowace ranar Laraba yana tattaunawa ne kan hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan ragamar shirin.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zana cimma burina.
A yau shirin zamantakewa zai duba yadda rayuwar al'umma a Najeriya ya kasance a shekara ta 2024. Shekara ta 2024 wacce ta kare a jiya ta kunshi lamura masu dadi da masu tsauri da na bacin rai da na farin ciki. Alal misali matsalar tsaro, garkuwa da mutane don karbar kudin fansa da kashe-kashe da shaye-shaye da ma wasu matakai da gwamnati ta ayyana a Najeriya sun janyo tsananin rayuwa wa wasu al'umar kasar. Koyaya tazara yake tsakanin talaka da masu wadata a Najeriya? Tambaya kenan da ne wa wani dan gwagwarmaya Zariyi Yusuf.
Wannan gibin ya dada budewa sosai yanzu saboda a cikin wayanda da ake hangen su masu kudin akwai wasu matakai da gwamnati suka dauka. Ban sani ba ko rashin azanci ne ko ganganci ne wayanda da can suke ma kaman masu kudin gaba daya an zarge su an dawo wasu abin da Turawa ke kira middle class gaba daya yanzu babu su. Saboda haka a Najeriya yanzu talaka ne kai can sosai ko kuma mai kudi ne kai. Kuma idan muka auna kudin sai mu fuskanci kudi ne na alal misali dangantakan kusanci ka da 'yan siyasa shine arziki yanzu a Najeriya amma ba aiki ko kace talaka ya je ya yi zufa ya dawo gida da yamma da wani hakkin shi ba. saboda haka abin da ya afku kenan. Adadin wayanda za a ce masu kudi ne ko kuma suna rayuwa suna samun biyan bukatun yau da kullun ya dade ragewa sosai. Sannan adadin wayanda za a iya kira talakawa ne, talakawa kuma ba ma wai lalle akan madallakan kaddarori ba, amma akan abinci da safa, a ci abinci da rana, a ci abinci da yamma, biya wa yaya kudin abinci, kudin makaranta, rashin lafiya ya taso a ji asibiti. To wayanda yin hakan ya gagare su adadin su ya ninka iya misali ma a yanzu dai haka.
To wani matakai ya kamata hukumomi su yi la'akari da su kuma su kawo gyara ta yadda 'yan Najeriya gaba daya ma za su samu sauƙin rayuwa?
Na farko zan sa ran cewa gwamnati za ta dau mataki ta maido da wannan abin da ta wannan matakin dauka, duk da cewa mun shugaban kasa yana tunanatawa cewa shi ba zai canza ba, kuma ba komai bane saboda akasarin ire-iren su ko an sai da litan mai 10,000 ba shafin su zai yi ba. Saboda haka akwai wannan na farko. Na biyu kuwa ina jin zai zamanto da amfani musamman a fannin ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i. Gwamnati ta dau wannan muhimmanci kada a siyasar ta wannan, saboda mai gudanar da dan kasuwanci shi ma ya samu ya dan lallaba, watakila har ya ɗebi mutum biyu uku ko biyar aiki shi ma. To ina jin wannan zai zamanto da amfani in aka dau wayannan matakan gaggawa zai taimaka tukunna kamin a dubi wayansu.
Ga Alhaji Salihu Abubakar daga jihar Nasarawa kuwa, wasu 'yan siyasa sun kara wa talakan Najeriya tsananin rayuwa. To waɗanne kalubale aka samu a cikin wannan shekara?
Wallahi kalubale da muka samu a wannan gwamnati na APC da farko babba shine tsaro. Kalubale da muka samu na biyu shine cire tallafin da gwamnatin ta yi na rashin tosayawa talakan ta kowane gefe. Na uku wallahi ba ma bunguna a asibiti, kuma tattalin arzikinmu ya lalace. Talaka na cikin tsadar rayuwa, sannan akwai daga ciki akwai manya marufin tsaron, ka duba kaman babban sarki kaman sarkin goberuwa, an kake shi gwamnati bata san wa inda sun yi wannan aikin ba, sannan gwamnati bata san inda wannan mutumin yake ba, har an kake shi. Wannan ana nuna wa talakan Najeriya ba tsaro a gwamnatin nan, suna tsaron kansu ne kawai, sun damu da kansu ne kawai, sun ke saya ma kansu kayan morewa.
A bangaren al'umma fatun da kana ta mika yatsa a gwamnatin ne ta
yi shi. Eh, al'umma kuma ya rige su yi, yanzu mu daina zaben sewa ne wani muzabi wanda zai zama mana alkhairi kawai. Shi yasa zan faɗa wa duniya, an ce in dan uwanka yayi laifi ka faɗa, ya kamata mu rinka zaben mutanen da su zama mana alkhairi su kawo mana ci gaba. Abinda yasa na ce zaben Tinubu bai zama alkhairi ba, baya sauraron talaka, baya jin tausayin talaka, baya jin koke-koken talakawa.
To amma kuma akwai masu ganin cewa matakan da yasa sun dace kuma nan gaba za a samu, za a ci gajiyan abinda ya sanya.
To a kullum Zainab Babaji ana faɗa mana nan gaba wani gaban ne, tun muna yara ce sai gaba, har yanzu ba samu gaban ba, har yanzu muna cikin wahala kenan, zamu kare wahala mu dawoma wahala. Wallahi wannan ƙarya ne. Idan da ba zaina barin faɗa muku gaskiya, tun kama mulkin Buhari ya wannan sunan bin wahala 'yan Najeriya suke kyawa.
To ya za a samu mafita?
Mafita shine muna ta roƙon Allah ya kawo mana mai kishin ƙasar nan gwamnati, mutumin da zai shugabanci gwamnati yana da kishin ƙasar nan. Suna kira ga 'yan Najeriya, in zaɓe mai zuwa ya zo, ba zaɓe mutumin da ba ruwanmu da addinin shi, ba ruwanmu da nahiyan shi, ba ruwanmu da shi kowane ƙabila ne. Mu yi ƙoƙari mu zaɓe shi bisa yarjejeniya da adalci da yarda da juna, kawai don ya gyara mana Najeriya, mu ci gaba muna alkhairi.
To a ɓangaren al'umma fata ina su kuma za su gyara kansu?
Da al'umma za su gyara kansu su yi haƙuri da talauci. Yanzu masu kidnapping ɗin nan, masu sata 'ya'yan mutane, masu fashi a hanya, duk talakawa ne. Wa'yansu suna cewa matsi ne ya kai su, duk matsi insha Allah wani lokaci zai wuce. Duk wanda ya sayi kayan shi sai da ya ga dama zai sayar. Muna cikin wannan hawlayin, kuma gwamnatinmu ba su damu da mu ba.
Malama Grace Adam kuwa cewa ta yi batun tsadar man fetur da gwamnati ta cire ma tallafi ya shafi tattalin arziki musamman ma na bangaren noma.
Kin ga man fetur ya tashi yana affecting kusan komai a society da economy namu. Kuma manomai ba za su sami shi da sauki ba, teachers ma ba za su sami shi da sauki ba, iyaye ma kai yara makaranta, it's going to be a problem. So gaskiya ni zan ce da in za gwamnati za su iya su yi kokari su duba wannan gefe maganan man petrol dinnan, zai taimaka sosai a taimake Nigerians gaba daya, improving economy na country namu.
Ke magana manoma ba su same shi da sauki ba, ta yaya wannan kalubalen ya shafi ayyukan noma a Najeriya?
To kin ga masu noma su dama ba wai za su iya su yi, yawancin su suna yin noman sai a zo a kwashe ne a gonakinsu. Amma kin ga da za su iya su kwashe da kansu ne su kai cikin gari su nemi masu siya, za su fi samun kasuwa. Amma kin ga masu zuwa su riba a gonan, su za su kashe fuel ɗinsu su zo, so in sun zo siyan abincin a gonaki ta yin da a zai musu baki mai kyau ba. So wanda za su zo siya a hannayensu domin wahalar mai ba wai za su siya yanda ya kamata ba. So kin ga yana affecting nasu a yanda ma za su ce to su siyar sannan a sake a juye wani shekara kuma a samu proceed mai kyau a yi gona. Samun taki ma da wahala. So maganan petrol gaskiya babban challenge ne mana a wannan country. Sannan na biyu da zan emphasize shine inda za a iya a samu a taimaka a training matashi young people namu a Nigeria. Zai iya canja musu orientation nasu na zamani, because na ga yawancin matashi yanzu kowa na so ya je ma aikin bature ko aikin banki ko aikin teaching and aikin ana kiran shi white collar job ba,
aikin gwamnati dai.
Yau aikin gwamnati. To inda za a iya a yi musu training sosai, sai ba za a bar shi a training kawai ba, sai a empowering nasu, a ba su support na abubuwan da za su yi kamar skill empowerment aikin hannu. So in an samu sun samu wannan support, a yi musu training yanda ya kamata su gane from start to finish. To kin ga wani lokaci za a ba matashi training amma ba za a ba su support na kayan aiki ba. To kin ga kamar an yi bayi ba kenan.
Honorable Idris Yusuf, shugaban kungiyar masu bukata ta musamman a karamar hukumar Wase a jihar Plateau, yace magidanta sun tsinci kansu a yanayi mara dadi a shekarar bara.
Alhamdulillah Hajiya Zainab, rayuwa sai dai godiya.
To akwai waɗansu kalubalen da ka gani al'umma sun fuskanta a shekarar da ta gabata?
Tsakani da Allah mu ne magidanta, kuma a yanayin al'amura dai ba abin da ya daga hankali wa jama'a. Irin sananin rayuwa ko kwance sadar rayuwa da Allah ya samu ciki a wannan shekara da ya gabata ba don komai ba, saboda gaskiya an samu yanayin da akwai magidantan da ci ya zama musu matsala. Wani yakan kai kwana biyu cikin kunci da tashin hankali, wanda kuma zai zamanto ba inda zai kai kuka, domin al'amuran duk ya zama kamar is a nation problem ne. Ya shafi jaha, ya shafi ita karan kanta kasa. To wannan lamari kin ga abu ne da za a ce sai dai godiya, amma tabbas sanulikan ya faru.
To kaman ku da kuke da bukata ta musamman, yaya wannan matsatsin rayuwan ya shafi rayuwarku?
To lamari ya ja Zainab, sai dai godiya, don in mutumin da yake da isasshen lafiya yana da abubuwan yi fiye da mutumin da yake da nakasu ya yi kuka, to shi na kasashe sai dai fa shiru kawai. Sai dai kawai abu guda daya wanda nake da tunani a kai, ba dukkan na kafashe ne zamanto kasashe kamar yadda al'amura yake a gurin mutane ba. Yawwa, wani zaki ga yana da rufin asiri kamar mutumin da yake da lafiya, kusan ma yana taimakawa da wasu masu lafiya. To amma wani kuma zaki ga abun ya haɗu biyu ne, ga sananin rayuwa ga kuma na ƙasa. To irin wannan sai dai ga wanda suke da hali sukan iya taimakawa da irin wa'innan mutane don ganin cewa sun samu dan hutu koda na kwana ɗaya biyu haka. Amma ba dai a ce ka ɗauki damuwan ko kuma a ɗauke musu damuwan ba, don wanda zai yi ma shi ma yana fama. Cikin da wani lamari ne mai girma, sai dai muna fata ubangijin Allah ya samu canjin rayuwan ga wannan shekara da za mu fita ciki.
Fatar al'umma shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin lamura a wannan shekara ta 2025 da ma har illa ma sha Allahu. Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Allahu ya kare mu.
To a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma lokaci ne zamu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Barkamu da sabuwar shekara, ra'ayi na farko da lokaci zai bamu damar karantowa yau a wannan sabuwar shekara ra'ayi ne daga Shehu Adamu Rijau mai cewa sabuwar shekara sabuwar rayuwa. Ubangiji Allah ya sa kamar yadda muka shiga wannan sabuwar shekara cikin farin ciki mu ga ƙarshen ta cikin walwala da nishadi, amin. Sai ra'ayin Sanusi Madatai da Magaran mai cewa muna taya dukkan ma'aikata da masu sauraron muryar Amurka da ma al'ummar duniya baki ɗaya murnar da can ganin wannan lokaci na shekara ta 2025 da abarabar haka irin sa ya same mu tare da wasu ƴan uwanmu da a yau ba sa nan rai yayi halinsa. Da fatan Allah ya ji kansu da rahama ya kuma sada mu da dukkan alherin da ke cikin wannan sabuwar shekara, amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Adam Gashuwa. Kai ko cewa kai sakon sabuwar shekara da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi ga 'yan Najeriya da fada shugaban kasa ta fitar kan cewa gwamnati za ta magance tashin farashin kayan abinci da na masarufi kamar tamkar ihu ne bayan hari domin an dade ana yin ruwa kasa tana shanyewa. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Yakubu mai aski Badaraka. Kai ko cewa kai muna yi muku barka da shiga sabuwar shekara ta 2025. Babbar bukatar mu al'ummar garin Badaraka ga mahukuntar ƙasar mu ta Jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta 2025 shine muna so a gina mana gidan likita a kuma kawo mana wutar lantarki, haka zalika a gyara mana hanyar mu wadda ta tashi daga Badaraka zuwa babban birnin da Magaram. Daga ƙarshe muna kira ga dukkan al'ummar Nijar da mu dukufa wajen yi wa ƙasarmu da sauran ƙasashen duniya addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantowa da fatar an shekara lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma wannan karan a takaice.
Mutane 10 sun mutu sannan 30 sun ji rauni yayin da wata mota ta kutsa cikin taron jama'a shahararren titin Canal da Bourbon a birnin New Orleans a farkon sa'o'i na sabon shekara. Ji hukumar ba da agajin gaggawa ta Nola Ready a birnin. Rundunar 'yan sandan birnin a baya ta bayyana cewa sun kai ɗauki kan wani al'amari mai haɗari da ya kai ga salwantar rayuka, inda ta gargaɗi mutane da su nisanci yankin. Rundunar ta Nola Ready ta ce an kai waɗanda suka jikkata zuwa wasu asibitoci 5 da ke yankin. Kama daga birnin Sydney na ƙasar Australia zuwa Mumbai na ƙasar India zuwa Paris a Faransa da kuma birnin Rio de Janeiro da ke ƙasar Brazil, jama'a sassan duniya sun tarbi shekarar 2025 inda aka yi wasannin wuta mai tartsatsi. A birnin New York da ke nan Amurka an saki makekiyar ƙwallon nan a dandalin Times Square, inda dubban mahalatta bikin marabtar sabon shekara suka yi dandazo cikin ruwan sama domin shaida wannan rana. A yau Laraba, jami'an Falastinawa sun ce har-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai a arewa da tsakiyar Gaza sun kashe aƙalla mutum 15. Ɗaya daga cikin har-haren ya afka kan wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da wani kuma ya faɗa kan sansanin 'yan gudun hijira na Buraj a tsakiyar Gaza. Sojojin Isra'ila ba su yi wani ƙarin bayani kai tsaye game da har-haren ba, amma ranar Laraba da safe sun gargaɗi jama'a da su bar yankin na Buraj, suna masu cewa akwai 'yan bindiga da ke cilo rokoki daga yankin. Jami'ai a birnin Kyiv na Ukraine sun ce a ranar Laraban nan wani harin jirgin sama mara matuƙi na Rasha ya kashe aƙalla mutum ɗaya tare da jikkata aƙalla wasu 6. Shugaban hukumar sojin birnin Kyiv, Sir Popko, ya bayyana a shafin Telegram cewa an gano wata mata a mace a cikin tarkacen ginin da harin ya lalata. A yankin Dnipropetrovsk na Ukraine, gwamna Sahi Lisak ya ce Rasha ta kai hare-hare ta hanyar amfani da manyan bindigogi.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu, sai azurta shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com, har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Muhammad Lalo da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyan mu ne Mr. Cedric. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.